Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 4 ga watan Satumba na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan gibin da ake samu wajen tattaunawa tsakanin ma'aurata. Ke masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki a gauran tattaunawar mu sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu garzaya jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim tare da bakin da ta gayyato mana Binta gare ki.
Yan aji barkamu da sake sadar da ku a cikin ajin mu na yau da gobe. Yau za mu tattauna ne akan gibin zamantakewar aure, wato gibin tattauna tsakanin ma'aurata. Yan aji, ko za ki iya tuna tsawon wani lokaci ne rabain da kike zauna da ke da Habibi ku tattauna abin da ya shafi rayuwarku, tsare-tsaren da kika shirya a rayuwanki ko kuma na yara ko kuma na gidan gabaki daya? Kai ma Habibi, yaushe ne ka ga Habibi ya kace Habibi ya kinji abin da nake kukullawa ga kasuwancin da zan yi a wurin aiki na gashi ko kuma ga karatun da nake son koma da dai sauransu da ya shafi rayuwanku kai tsaye? To wannan maudu'in shine zamu tattauna a cikin ajin namu yau. Cikin daliban ajin namu muna da Buhar Malami, Sarayya Gidaɗe Bello Ako da kuma Ahmad Waziri wanda zamu tattauna da su. Barkanku da zuwa.
Yawa barkanmu.
Barkanku da zuwa.
To Ahmad, bari mu fara da kai. Kasancewar kai ma magidanci ne wanda bai da iya shiga daga ciki ba a kune matasan da abin ya fi shafa kai tsaye don mu sani, shin me yasa rashin tattaunawa yake zama babban matsala tsakanin ma'aurata?
Eh, to a zahirin gaskiya rashin tattaunawa tsakanin ma'aurata na ɗaya daga cikin ko in ce kusan shine jigon ma matsaloli da ma'aurata ke samu a zamantakewa. Saboda bayan da za a yi a ci kun yadda kun aminta kuna son juna, ka rabuta da gidansu, ka dauko da ka kawo ta gidanku, sannan kuma a ci kai karkarje wani abu a matsayin sirrinka, kai ba za ka gaya mata ba, ita kuma ta fara tunanin cewa to a'a wannan ai ba irin zamantakewar da aka ce me yake nan nema, saboda haka ina da nawa sirra. Kuma duk irin wannan abubuwan gabaki daya ya ta'allaka ne ga maza, saboda su ba mata a turban da ka dora su to nan fa za su tafi har abada a zamantakewar ku. A kodi yaushe ita mace tana son namiji ya bata kafa su rika tattaunawa dangane da matsaloli da kuma yanda za su shirya zamantakewar sa gaba. Amma su mazan suna da wani irin tunani ne na cewa a'a ai in ne haka za ta raina ni, ko ku a'a ai mata bai kamata a rika sake musu ba, ko ku a'a bai kamata a ce ina tattauna kaza da mata na ba. Duk irin waɗannan abubuwan ba su bane mafita. Shi tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da matukar muhimmanci sosai, kuma matukar namiji ya ba matar shi kafa suna tattauna dukkanin abin da ya shafi rayuwarsa da na zamantakewar sa gabaki ɗaya, to ina ga kusan ya ci karfin kashi 50 na matsalolin da ake tunanin za a iya fuskanta a zamantakewa. Saboda a lokacin da ka ba matarka dama kuka tattauna, shine ta yi wakila akwai matsalan da kai baka sani ba, ko kai mata laifi baka sani ba, ko kuma ita ta yi maka laifi bata sani ba, to a lokacin wannan tattaunawa a lokacin duk za ku rufa ma kanku asiri, za ku tattauna na matsalolin kuma ku magance matsalan ba tare da wani ya sani ba. Amma in ka rike ta rike, ta rike ka are, ka rike ta are, to daga wannan lokacin shine zaki ji ana cewa ciwon damuwa na tasowa ko a wance tana da hawan jini a ta tunani me ke kawo me zai kawo mata hawan jini bayan tana zaman lafiya da mijinta babu dama da kafana tattauna irin waɗannan matsaloli
to soyayya ban san ko al'ada na ɗaya daga cikin abubuwan da yake taka rawa ko in ce taka rawan gani a game da rashin samun wannan daidaiton tattauna tsakanin ma'aurata ba ana ki ganin wayansu abubuwa ne suke janyo miji da mata bayan an aminta an zauna da juna din kuma ya zama ba a tattauna tsakanin su da juna sai dai kawai ayi abin da ake na girki ya hada su ko kuma wani abu na mu'amala aure
to gaskiya al'adan tana tada rawar gani sosai amma kuma zan fa alakanta cewar su ma'auratan kansu suke da wani irin ina ganin gurbataccen fahimta na al'adar eh dole mai gida kai ne kan gida kai ne kan jirgi kuma ya kamata kai ma a girmama ka darajarka amma kuma ba sai ka wai jajiki bane ba kana hada rai kullun kaman hadari ba shine za a baka darajarka matsayin ka na mai gida ba to kuma matsalar kenan matsa da abin da suke gani kenan kaman dan wasu ma ka tsina fadin cewa ai kakka sakewa mace sai ta raina ka irin wannan abubuwan ba sai kuma aka san haka bane ba yake faruwa ba dan ita mace ma a yanda Allah ya halice ta ga wanda ma yake mata sakin fuska sosai zaki ga zuciyarta ta fi shakuwa da irin haka to kuma har akwai abin da kike wasu a ce wasu irin ai ta ai sai abin da mijinta yace to ba wani abu ne ba kai fahimtar juna kuma wannan fahimtar juna tattaunawa yau da gobe a yau na fahimci kana son kaza a baka son kaza ai kin mun kaza na jira kin mun kaza ban ji dadin shi ba a wannan tattaunawan da ake yi shine har zaka sa wannan fahimtar ta zo ta har kiga cewa ana kiyayen juna amma kuma ana daraja juna a duk lokacin haka
wato ba sa iya zartar da komai sai ɗayan su ya
sanda magana kenan ko kuma sai da fahimtar junan su tukunna
to malam me hakan zai janyo a zamantakewa idan aka kasance ma'auratan ba sa samu fahimtar juna saboda babu wannan tattaunawa tsakani
assalamu alaikum abin da ke jawo wannan matsala shine rashin tsayawa a fahimci inda auren ya saka ba abu na farko shine mu da muka tashi a kasar Hausa galibi al'adar mutum da alaka ne da addini daga lokacin da muka ce mun saki addinin nan muka dauko wata al'ada da ba ta wasi a shawahala idan muka dauki babban misali shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidansa tsakaninsa da matansa ana samun sa'in sa ana samun tattaunawa ana samun kishi tsakanin matan amma kowanne zaman ake ana tattaunawa ana neman hanyar da za a yi warwarewa kamar yadda kaje gidansu tun farko kace kana kaunarta tace tana kaunarka ai ina ganin ba gaba da juna kuka fara yi ba za a zo na ana wasa ana dariya ana dan bada kyauta to wannan ya kamata koda bayan aure zama ya ci gaba kar ya zama kawai yayin gugab bango ne kawai wannan abin a waje ne kai za a yi shin an shigo gida sai a zama kamar Annabi Musa da Fir'auna ba haka ya kamata ba ya kamata tattauna irin wannan ta zamto wato akwai alaka mai karfi da fahimta tsakanin juna da farko dai ana bukatun tattaunawa tsakanin miji da mata dangane da yaya zamu yi mu tsara ƴaƴan da zamu haifa
tun kafin ma a kai
ayyuka shi yasa wasu malamai suke cewa daren farko da ka aure matarka kuna zuwa daki ba wai a ci kaza bane kawai a hau gado ayi wayi wayi a'a zo nan da ita ni ne wani dan wani gidanmu kaza
gidan
mu ta sani yanzu zan fara sabon rayuwa ne
wato a tsara gabatar da kai
sabon rayuwa gabatar da kai sabon ai wancan duk an sha a waje ne yanzu mun zo ciki ne har malamai ke cewa wannan hudubar da zaka yi wa matarka har ta koma ga Allah ba ta manta shi ga ya mata ina son mu zama abokanin juna kar mu boye wa juna komai duk abin da ya same ki ko ya faru da ki zo na ki gaya min ba na san in ji sirri na a waje kamar yadda ni ma in Allah ya yarda zan yi kokarin kiyaye miki nake sirrin abu na gaba shine yaya zamu waɗannan irin ƴaƴa muke su mahaifa mun sani akwai hanyoyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda ake samun ƴaƴa na ƙwari to ya zamu mu tarbiyyanci ƴaƴan mu akan hanyar da ta dace wannan yana da matukar muhimmanci sannan abu na gaba shine kai miji kana da buƙatar ya zama kana jin matarka a jiki ko da yaushe wajen gaya mata halin da kake ciki na rayuwa dan duk duniya hatta iyayenka da suka haife ka ba su da kusanci zuwa gare ka kamar yadda mata kake da kusanci zuwa gare ka
bayan ka girma
saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata ku fara fahimta kuma ita mace kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kayan karauci in ka masa fashewa za ta yi
wato ba a san ta kura mata
ba a san ta kurawa Imam Ahmad ibn Hanbal wata rana sun samu sabani da ɗansa matarsa dubai da magabata ke sai ce ya kai ɗana ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali da jin daɗi a gidanka ba sai ka ba matanka kyautar abubuwa guda goma.
To
in ka ba ki kyautar abubuwan guda goma zaka samu jin dadi da kwanciyar hankali ba za ta kasance shankar a gidanka ba.
To ratabo mu ɗan aji su ji.
Daga ciki yace mace tana buƙatar miji ya dinga nuna mata kauna da so a koda yaushe. Matsawon lokacin za a yi aure. Sannan kuma mata suna buƙatar abin da ake cewa addalal, mutumin da ke nuna musu yi kaza ne kaza ne ya dace, a'a kaza bai dace ba, in akai kaza ga abin da zai biyo baya.
Wato kenan shi wannan dai, wato a cire wannan gibin dai,
a cire wannan gibin
ya zama
akwai tattaunawa tsakani. Sai ya ce mishi na uku da na hudu, ita mace ba ta son mutum mai tsanani mai yawan takura, amma tana son mutum mai rauni da saukin kai. Sai ya ce to kowace sifa cikin guda biyun nan ka sanya ta inda ta dace. Inda ya kamata ai zafi ai tsanani kai dan a gyara. Inda ya kamata kuma ka sassauta abu a hankali nan ma ka gyara.
Nan ma
sai ka zama abokinta. Sai ya ce fa huwa ad'a lil hub wa ajlab li tumanina. Wannan shi yasa a samu karin soyayya kuma shi yasa a samu cikakken nutsuwa a gida.
Na fahimce kamala yana nufin kenan dai tattaunawa nan zai kara dankon zumunci ne da kauna tsakanin ma'aurata.
Kwarai da gaske ai ji za a yi ma kamar uwa ɗaya uba ɗaya ka taso saboda yadda kauna za ta kasance a gari.
Ban tare da numfashin karbar in tambayi na gaba sannan za mu dawo ka ci gaba mana daga inda aka tsaya tunda yanzu mun samu kamar guda uku cikin wa'annan shawarwari da shi wannan mahaifi ke ba ɗansa a game da yadda za a yi zaman aure da mace cikin lumana. To wani irin amfani za a iya samu ne malam Wazairi a game da ma'aurata su dinga tauna tsakaninsu?
Eh to gaskiya a zahirin gaskiya alfanun na da yawa. Alfanun kuma shine a duk lokacin da kamar yadda na ambata da farko a duk lokacin da namiji mai da matar shi kawar shi to kusan kashi 50 na matsalolin gidan shi sun kau.
To
saboda na ɗaya dai a duk lokacin take da matsala kai ne mataki na farko. Kai ne mutum na farko da za ta samu ta ci ina da matsala kaza ina da matsala kaza ina da matsala.
Wato ba kawarsa ba ko kocin gidansa
ba?
To kai ne kawar dama.
Yawa dama kai ne.
In ta rasa ne take neman wani
sanawa. Saboda haka ai ko da zaki ji mazaje suna yawan korafe-korafe akan cewa matansa suna bin kawaye kaza matan suna bin kawaye kaza. Eh akwai wasu matan da suke da kunnin kashi. Amma kuma mafi akasarin mata za ki ga suna rasa waɗannan damammakin ne daga wurin mazajensu. Saboda haka ai kai ka rabo ta da gidansu kai ka kawo ta gidanku ka ce ta zauna da kai a matsayin abokiyar rayuwa.
Bisa amana kuwa.
Yawa bisa amana. Saboda haka dole kai ma ka cike wasu ka'idoji na tabbatar da cewa ba a samu matsala ba. Shi yasa a zahiri yawanci duk idan aka zo maganar zamantakewa in dai dangane da ba da kafa ne na tattauna al'amurori to gaskiya maza su suke da matsaloli 100% a tunan wurin. To sannan bayan haka nan idan kika duba lokacin iyayen mu da kakannin mu akwai yarda tsakanin su kuma zaki ga wata ma sai ta yi wata 4 wata 6 ba tare da ta je gida ba saboda me saboda suna tattauna matsaloli tsakanin su kuma ta san cewa duk abin da zai gaya mata ba ƙarya zai gaya mata ba. Koda fita yazo yi gida in yace mata baya da kuɗi to ta yarda bai da kuɗin saboda ta san ba ƙarya yake ba. Tunda kafin ya fita sai ya gaya mata cewa to banda kaza da Allah amma shi dabarun ku na mata shi kanshi wannan maganin dabarun ku na matan ai sako ne. Sako ne ya gaya mata kuma ita a matsayinta na matar gidan ta san abubuwan da za ta yi asiri ya rufu ba tare da wani yaji ba. Saboda haka su kansu matan yanzu akwai mata a wannan lokacin da suke da irin wannan halaye. To amma yawanci gaskiya matsalolin kuma mazan wannan lokacin na da yawa. Saboda wani namijin za a tambaye shi in za ka fita mai gida kuɗin ce bane. Ya waigo ya faɗi maganan banza ban da shi in ta maza ce sata kike so in to su kuma mata duk ba su san irin
wannan
bata ma san nawa ne albashin ka ba. To kuma kin ga na daga cikin abubuwan da ke rage wa maza raɗaɗi. So da dama ni na sha ƙalubalantar maza a tanan wurin a ce wai a ai in ka samu kaza ka tabbari matanka da san abin da kake samu. To ma kuma in ta san abin da kake samu in dai tana da hankali kuma tana son a zauna lafiya tana son ka da gaske in ta san abin da kake samu duk wani abin da zaka yi na kasafi zaka yi ne a iya wannan abin da kake samu. To haka ne sannan bayan nan kuma idan a koda yaushe dan ka bari matan naka ta san albashinka ba wani abu bane. Saboda me saboda ai ta san cewa kana kisanta kuma kana son ka ga rayuwar ku ya tafi a daidai kuma duk abin da kake yi kana yi ne domin ci gaban ku ku biyu
ai mallam Ahmad bari ma ka kare ma akwai wanda aka je wani insufira da mata sukan yi zaka ga idan majalisar mu na mata an hada zaka ji an har alfahari take ita mijin ta ba koyi mata komai kuma kuna sai mata suna koda ko rabin albashi eh a mata suna dan alwana dan majalisar ai gidan da
ke
koda ko rabin albashin ya fito ya nuna mata saboda dai ya saka ta a cikin duk wani shiri nasa da kuma tattaunawa da yake a rayuwarsa zaka har wani alfahari take ai mijina wallahi yanda baya rufe min komai nasa ni ma ban da babban aboki irin sa shine uwa na shine uba na so ba abin da kuma wannan yake kawo wa sai irin tattaunawa da ke tsakanin ma'aurata wanda babu gibi a ciki
haka yake kware tabbas kaman yanda na ambata zaki ji a koje yaushe idan ka nuna mata kuna tare to ka nuna mata fa ana tare
tabbas
duk kuma abin da zaka yi kana sa ta a ciki to a duk lokacin da in fact ta yi wakila wani ma ya zage ka ta kare koda ku a cikin yan uwanta saboda ka nuna mata a duk duniya baka da kamanta saboda sannan bayan haka nan mu maza kowa ya sani cewa ba mu iya tattali ba
hakan
amma idan aka zo maganar tattali to mata kuma na daban ne ta namore
to kunya da kenan
wannan ai gaskiya ne wasu lokuta ta ce gaskiyan kawai ake amma dai magana ta gaskiya in ta zo a faɗe ta idan aka zo maganar tattali mata akwai matan da suke da albazaranci sosai akwai su saboda dama ai ba za ku dungura ba
amma mafi yawa
mace inda tana son namiji kuma tana son zama da shi to daga lokacin da ake cewa ku gina rayuwa tare to inde ba ka kawo maganar kishiya bane
eh
za ba a gina rayuwar ta
tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar
ni ko abin da ke son kara akan batun nan da yayi shine a koda yaushe ni a fahimta na shine idan ba ma a cikin ma wai a zamantakin aure ba a rayuwa gaba daya ko yaya ne idan so suka ce maka baba ina son ka za ba san kin san yaran na zo su ka maka abba baba ina son ka siya min jirgi baba ina son in je ni maka baba ina son ka za kin yaran da abin suka gani a cikin
mafarkin sa
yau sai su ce ka suna san shi amma sai kun ta musu to shikenan ba kuma yanzu ba ni da shi amma kuma addu'a Allah ya bani
haka
to kin ga wannan magana a zamantakiwar aure ita tana bala'in tasiri idan ya zama sai ta kai ce mata dan Allah dan annabi ina son kaman anko ne ko ina son ka dinka min lishi kaza kala kaza da sallan nan sai ka ce mata ai wallahi ban da damar shi yanzu amma ki ta mun addu'a sai ka tashi tsakar dare ya ce ya mun laili ba sai maka ta addu'a ba ba sai ma ƴaƴan ta
wani fara mai yanki da kake nema nan ta kawo maka shi ta sa an sani shi saboda dalilin tana neman
shi saboda ka ga mata akwai wannan fahimta ka samu wannan bayani
ba ka kushe ta ka kore ta ba
yawa san san da ba goma Allah ya hore ku sai in yi miki na ga malam Bahari abin da yake son ya kara ne akan wannan magana
to malam Bahari bari mu koma gare ka ci gaba da kawo mana irwa wa'annan hujojin da mahaifi yake karantawa dan sa game da yadda za su samu kyakkyawan alaka tsakanin mata da miji mun samu ku sora
na'am na hudu sai yake cewa da shi ka sani cewa ya kai dana mata suna son irin abin da maza suke so daga gare su na magana mai dadi
to
da kyan gani da tsaftar tufafi da kyakkyawan kamshi sai yake ko da yaushe ka zauto haka a rayuwarka sai abu na biyar yake ce mishi ka sani cewa gida masarautar mace ce a nan ne take zama take harde kafafunta kan gadon mulkinta
to wato a bata ta dan nuna ita na ta wajen
sai yake mishi ina maka kashedi kul ka kuskura kace zaka rushe mata wannan masarautar tata
to za samu zaman lafiya
ba zaman lafiya domin idan kai kokarin yin haka wannan zai sa ka kuntata mata kuma in kai ka kai jayayya dita a cikin mulkinta kuma duk duniya ba wanda yafi adawa da wani kamar mutumin da ke son ya ture daya akan kargan mulki
Hausawa ma sun ce ai ba a wai sarki biyu a sarauta
daya saboda ita mace a gidanta sai inda ta ga dama kan takalunka sai inda take so ka aje tufafinka
to in ka bi ta hakkun sai zauna lafiya ai wasar dariya
kware da gaske in ta zo na cewa kai nan ka kara jima a bakan kujera
za ka ga mata dan shawawa ni gaskiya na gyara gadan nan kar ka zauna sai ka ga dan zauna ya tore ta fada ya tashi
yawa sai na shida
sai ya ba amiji haka
sai na shida yake cewa dan sa cewa mace tana so ta dinga samu daga wurin mijinta kada kuma ta hasara yin uwanta ma'ana kana samu kana sana'a ya kamata in albashi ne a wata kace miki ga dan wannan 2500 din ki dan sha a dinga banki
a wannan ya gama da ita
dan kayan kwalliya dan menene dan menene dan wa abubuwa da irin nasu na mata wanda kai ba za ka izuwa ka sai mata ba kama san su ba ita za ta magance wannan matsalar da su
ka san akwai wani abu da maza suke cewa wai ko in ce mutanen gari sukan cewa wani mijin da yake kyautata wa matarsa wai har yake jin magana da akan cewa wai mijin
tace
ko ma kanta ce to wannan in dai har namiji zai yin wannan hasafin ka san mata da kuɗi kuma ko mun ganganta shi suna so to ina ganin wannan mijin kafin ya kalli wurin ne ma za a ce ba ma kafin ya ce ba
to ai yana so ya samu zaman lafiya ne a gidansa shi yasa dole yayi wannan
tabbas
so wannan yana da shi wannan sannan abu na takwas da ya masa magana shine cewa su mata dama an halicce su ne akan butulcewa zamantakewa
to me ke nan
dabi'a su ma'ana za a yi mata abu ce ita ba a yi mata ko a dai an yi mata ce a'a me ka taɓa mu
wato saurin mantuwa
annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ban taɓa ganin wace ke da raunin addini da hankali ba kamar ɗayan ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam to mu gane mu maza mu gane cewa halitta ce na ƴa mace wannan abin cewa me kai mun ai baka taba siyo kaza ba ko da ka taba siyo dole ka tuna da wancan maganar sai ka daura ka ci gaba ka tsora ga inda ka tsaya
kawai ai dariya a wuce
ai dariya a wuce wannan wuri saboda in ba haka ba to an samu matsala sannan sai abu na tara yake cewa ita mace tana rayuwa akan wani yanayi ne na rauni ga raunin jiki ga rauni irin na hankali shi yasa ma Allah ya dauke mata wasu ibadoji wanda an wajabta sallah azumi aka ce mata sai ta dawo cikin yanayinta wanda ya dace sannan to ka gane kai ma a matsayinka na miji ba za ka samu 100% na abin da kake bukata a wurin matarka ba dole sai ka bi a hankali
ga ya musu malam
sai an tausasa an bi a hankali an lailaya an tuttura
duk an ciza kuma a hura
an ciza a hura to wannan shine tsari sai na 10 yake cewa ka sani cewa ita mace kamar birsina ce ka dauko ka kawo gidanka yace to dan haka in kana son zama lafiya da ita ka kyautata mata a zamantakewanka da ita tunda tana gidanka sai ka ce fita sai ka yadda aje anguwa sai ka yadda ayi kaza sai ka yadda aleka waje sai ka yadda duk waɗannan abubuwan don haka kayi kokari kuma ka dinga yafe mata a duk lokacin da kuskure
ta dinga tattauna idan akwai matsala ma a ce to kin mun kaza to ko a ga mata ba ai bata ma san ta yi laifi
ba ni da gaske
to bari mu dawo Suraiya ko zaki iya ga mana wani hanyoyi za a iya bi domin samun wannan alakar mai kauri mai inganci tsakanin ma'auratan wato ta yaya za a iya fara tattaunawa tsakanin ma'auratan don saboda a cire wannan gibin da ke tsakani
to ni dai kin ga dai farkon mafari dai ya kamata a ce dai yanzu kin ga musamman su kuma wannan mu yan uwana wani zan fara jama wannan kunna wani ababa da ake kawo ki rinka jin wai kamar ke wata kin isa ne ko kuma kin fi karfin kaza ko kuma irin kawai suna zuga ki ta miki ai ke kai ki kaza kai ki bari na miji rai kake wannan duk wanda ya fada miki dakatar da shi ki ce mishi to ai ni dama karshen namiji nake dan wanda yake yanka ba gaba ɗaya ba shi da ilimin addini yake ga ya miki irin haka akwai matan da su shigo da mun aure tun farko su shigo ne da wani girman kai ke
nan da wani hayaki
wani irin haya suna wai kamar su ai namiji dole ya bi
mun san ma wannan lokacin za su ai sun yi makaranta
yawa sannan kuma akwai rashin fahimta kamar yanda malam Buhari ya bayani ya ce ba a zama a koya ma ƴa mace asalin rayuwar auren dan zan iya ma cewa ne ku ana mata faɗa ne a dunkule
to
sai a ce shi mamijin ki biyayya shikenan maganar da za a yi kawai ki mamijin ki biyayya to amma ba za a faɗa mata baki da fari cewa a idan kaza ya fara a kaza a kala ba zai iya zuwa fa ya faru
ai sarayya
zai zuwa miki fa da
yanayi akwai wani hausa ma da ake a ce wai yana yi barna bari to ina ne yin to ne mai barin kuma
shikenan fa to amma ba a fayyace mata a ga cewa irin hala akwai iri kaza abu kaza da zai iya bijirowa ga sai zaki ya bin dashi akwai kuma inda yayi ma nan magana da yanayi na siffa da yake rinka zuwa kina tunkara mijin ki dashi ba wai kawai biyayyan da ake shi ba a ki yi abin da ke so a hatta sigan magana ne yadda za ki yi mishi ya kamata a rinka bayyantar da mata to kin gani a irin wannan abin dole ne a maida hankali akan shi sosai saboda mata da sukan shiga ne auren hala sun ga yanayin auren yar su ko hala yanayin mijin su yanayin mijin yar uwar su ko kuma yanayin mijin kawar su sai su dauko wannan ilimin wasu cewa shi za su sa a auren su bayan kuma mazajen da suka aura daban-daban ne yanayin tasowar su daban-daban ne yanayin samun su ma daban-daban ne haka kuma yanayin abubuwan da suke so shi ma daban-daban ne amma sai ta ai mijin wancan ai yana so idan tana yin waka ke ma yanzu kuma halafa muryan ci kuma kaman bayan wilbaro ne
saboda Allah
ba dadi ko
ba tattauna tsakanin na
raki kai ne wannan abun ko to saboda ya kamata ki zan ki fara fahimtar mijinki
ko dan nayaye dan nanaye ne ko kuma dan soyayya ne
kawai yawa idan duk yanda yake so ne sai ki tafi da shi amma kake dauko wani ilimin da wani ya baki ko kuma ta gani a waje ki so sai ki fara apply din shi a'a
saboda haka sai tattaunawa kuma yanzu ya kamata a ce an gina wannan abu ne tun yarinya na karamata ma gane cewa ko saurayi yazo wurin ta sai ta binciki yaya shin wannan abokin rayuwa
ne nan kuma kin sa akwai rashin fitar mata suke da shi rashin fahimta ne wanda mace inda namiji ki tarerin ki a waje kina ganin kamar zai kike ce assalamu alaikum dan Allah zan zaki ce wallahi ina aiki ci dan Allah dai ko da minti biyar da in ganki sai ta sara mai idan aka zo gidan mijin ma haka zai ci gaba da bibiyan ki bata fahimci cewa idan aka zo fa gidan aure fa shi sarki ne
ya riga mallake
idan da shi ake nema yanzu ke ci zaki bibiye shi dole duk da zai neme ki amma dai kuma shi zaki duna mishi ba shi fa sarki da sanin kima kuma ya rinka kula da ke
ce kuma ai na sarauniya ce
yawa
ko wannan ku yana
ba amma da zo sai ki shigo gida mai gida ya shigo gida mace ba ta leko sai mishi a san da zuwa kada ba a tana jiran waye ta ko tun daga kofar gida iso falo tana zaune sai ce mishi sanni da dawowa
tana kallon fi yawa wa rawushi
babu wannan girmamawan ko kuma nuna kamar tana murna da dawowan shi gida ba to kin san nuna wannan sarautar da ta yi a waje ta ci gaba da shi kenan har a cikin
to mallam Buhari kana jin abin da ta faɗa cewa waɗannan hanyoyin da za a iya bi wurin ganar da ma'auratan ko kuma LSK ne yan auren muhimmancin samun tattaunawa tsakanin ma'auratan na kamar hangan yayi ki
ni zan yi magana akan maza ne
to
tsakanin ga Allah iyaye maza da yawa suna da kurakurai akan yayansu mu yadda muka taso ana nuna mana ne mahaifin masoyiya sai da ya koya mana
to
ya zaka yi soyayya in zaka je ce maka zaka je yau eh to kai baka mu an ga maka na zuwa rabbana ne sai dauki wani abu sai ya baka ce sa'a ji in ka je ka bata kaga yana koya maka kyauta san abu na biyu sai abin da ya shafi zama da namiji a koya mishi zaman aure fa ba zaman nema bane irin wanda kuke yi dinnan zaman ne yau da gobe to dole ka gina shi akan tsari abinda ka san zaka iya dauka ka dauka abinda ba za ka iya dauka ba ka gaya mata baka iya dauka
har ai rayuwar ƙarya
ba mu gina rayuwar ƙarya sannan abu na biyu shine zama da ƴaƴan nan ana koyar da su ma hatta yanayin zamantakewa ba kai ba wannan ba hatta yanayin abinda ya shafi kunci aure wallahi wajibi ne kan iyaye kada a bari ya je koya internet kada a bari duniya ta koya mishi a nuna mishi abin yanzu abin da zai baki mamaki shine yawancin waɗanda suke yin aure ki ba su sati guda an fara samu matsala sati biyu an samu damuwa hatta wajen kwanciyar aure an samu matsala ya je da infection ta je da infection ba san ya za a magance ba ya fara jin haushin ta
kuma kowanne ya yi gunda bakin sa
kowanne ya gunda bakin shi kuma sannan iyaye sukan boye wa hatta ɗan uwansu ko su ma'auratan misali ta san tana da matsala wani ciwo wanda yake mai matsala ne mai girman abu ne ba ta gaya mishi ba iyayen ba za su gaya mishi ba sai an shiga cikin sai ya bayyana shi ma ba zai gaya mata wata matsala kamar cutar da ya saba yana yi ko da saboda da ta ga wani sign ta san ya za a yi asibiti za ta kai shi me ya kamata ta mishi na gudunmawa duk waɗannan tarbiyya ne waɗanda ya kamata a koyar da yara a gida mazaje da matayi
haka tuna mun akan samu maza masu fitsarin kwanci a haka kuma ya ki faɗa mata haka sai aure
kwarai da gaske mutum da girman sa ya zo ya same ni ya ce mallam kaji wallahi ga abin da ke faruwa da ni wani lokaci haka nake kwanciya in yi fitsarin kwanci kace shi to yanzu ya zai magani zaka yi ma ga da za a ga kuma muka yi Allah ya madaukakin sake ba shi lafiya ya wake so kin ji irin waɗannan ababe ne wanda yana buƙatar home training ta kowane bangare amma yanzu galibi abokanai ne kawai da dandali da abin da ake kallo na fina-finai shi ke tabbatar da mutane shi yasa ba mu da mustakbal al'ummar mu kuma abuwa sirri
I don't know if you're going to keep that day that you put through. I
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Judith Legration da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.